Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 17 da mita 25 da kuma 60. Haka kuma ana iya sauraron shirye-shiryen Sashen Hausa a kowane lokaci ta hanyar sadarwar internet akan voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. A jamhuriyar Niger ana iya sauraro ta gidan rediyon VOA Africa akan mita 102.5 a birnin Niamey. Da kuma kai tsaye ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da niya da download da kuma Nomad FM. Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka, assalamu alaikum kuma barkanku da hantsi. Jummai Ali da Ladan Ibrahim a yau muka dawo domin gabatar muku da wannan shirin. Bayan kun gama jin labaran duniya, muna da rahoto akan ra'ayin wasu 'yan Najeriya game da jawabin bankwana da shugaba Barack Obama na Amurka ya yi. Kamar kowace ranar Alhamis kuma akwai nan kasa ba kasa ba ne da sharhi ko kuma rahotannin wasu jaridun kasar Ghana da kuma kaɗan daga cikin ra'ayin ku masu sauraronmu.
Mawasaure, assalamu alaikum. Duk da yake Alhamis ne aka shirya shugabannin kasashen Afirka za su gana da shugaban Gambia mai barin gado, amma kuma shugaban mai barin gado ya jame yana gargadin shugabannin na kasashen waje da su daina shishigi a harkokin zaben kasar. Ya jame, wanda ya mulki kasar tasa na tsawon shekaru 22, ya faɗa a cikin jawabinsa da yawa a kasar ta kafan talabijin a ranar Talata cewa ba abin da ya damu kasashen nan masu sa bakin su cikin batun zaben. Ya ce ya rage ga kasar ta shawo kan matsalarta na ko ya mika mulki bayan kayan da ya sha a cikin zaben watan Disamba. Har ila yau shugaban ya yi gargadi a kan yaɗa jita-jita da ba ta tushe tare da baza bayanan ƙarya wanda zai zubar masa da kima. Jame, wanda ya faɗi zaben da bai yi tsammani ba ga abokin karawarsa Adama Barrow a ranar 1 ga watan Disamba, ya ƙi amince da sakamakon zaben a bisa hujjan cewa kasashen waje su ne suka ƙara dama lissafi na yin katsalandan game da wannan zabe. Jami ce ya yi imanin kasar ta Gambia na iya shawo kan matsalarta ba sai wata ƙasa ko kuma ƙasashe sun yi mata shishigi ba. Da farko dai Jami ya amince da sakamakon zaben, amma daga bisani kuma sai jam'iyyarsa ta kai kuka ga hukumar zaɓe tana cewa an tafka magudi a wannan zaɓe.
Gwamnatin Amurka ta azawa wasu jami'an ƙasar Koriya ta Arewa guda 7 takunkumi, ciki har da ƙanwar shugaba Kim Jong-un, akan abin da Amurka ta kira mummunar tarbiyyar su ta take haƙƙin bil'adama da kuma hanawa jama'a da ƙungiyoyi gudanar da ayyukansu a cikin walwala. Haka suma wasu ma'aikatan gwamnatin ƙasar guda 2 da suka hada da ma'aikatar kwadugo da ta tsare-tsare suna cikin waɗanda wannan takunkumi ya shafa. Sai dai kuma mataimakin sakataren harkokin waje na Amurka mai kula da harkokin demokradiyya da 'yancin ɗan adam da kwadago Tank Maliwanski ya shaida wa gidan rediyon VOA cewa duk da wannan matakin da Amurka ta ɗauka, ba sa jin takunkumin zai yi wani tasiri wajen kawo sauye-sauye a Koriya ta Arewa. Duk da haka ya ce fatarsu ita ce matakin zai haifar da wasu sauye-sauye masu fa'ida nan ba da jimawa ba.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Shugaban kasar Mexico Enrique Pena Nieto ya ce duk da yake yana fata su samu kyakkyawan dangantaka da shugaban Amurka mai jiran gado Donald Trump, amma kuma kasar ba ta da niyyar biyan kudin gina wata katanga akan iyakar da ke tsakanin kasashen biyu. Nieto ya ce dukkan batun da ke tsakanin kasashen biyu da suka hada da batun tsaro, yan gudun hijira, kasuwanci, duka abubuwa ne da aka yake shirye a zanta a kansu tsakanin kasashen nasu. Amma ya ce batun Mexico ta biya kudin ginin katanga da Trump ke son ganin an gina don hana bakin haure shiga Amurka, wannan batun ma ba ta taso ba. Ya ce ba za su taɓa yin na'am da duk wani abu da zai zubar da mutunci ko kimar Mexico a idanun duniya ba. Da kuma ya koma kan barazanar da Trump ya yi na cewa duka kamfanonin da suka koma kasar ta Mexico za a ƙara musu haraji muddin suka yi ƙoƙarin sayar da kayayyakinsu a Amurka. Pena Nieto ya ce tuni ya yi fatali da wannan barazanar ta tsorata masu zuba hannun jari. Duk da haka shugaban na Mexico da ke shirin ganawa da Trump nan ba da jimawa ba, ya ce yana fatar za su ƙarfafa danƙon dangantakar da ke tsakanin ƙasashen nasu, musamman ta fannonin bunƙasa harkokin kasuwanci.
Ƙarshenta dai, shugaban Amurka mai jiran gado Donald Trump jiya Laraba ya yarda da kutsen da ƙasar Rasha ta yi a zaben watan Nuwamba, amma kuma ya ce idan har shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin na ƙaunarsa, to yana kallon wannan a matsayin wata riba ce ba hasara ba. a taron manema labarai na farko cikin watanni shida da ya gudanar a birnin New York, Donald Trump ya ce koda a ce Putin ya goyi bayan takararsa fiye da na abokiyar karawarsa ta jam'iyyar Democrat Hillary Clinton, zai fita tsananin wurin hulɗa da shugaban na Rasha akan harkokin duniya fiye da yadda za ta iya yi. Haka kuma Donald Trump ya ƙaryata jita-jitan cewa wai yana da wata dangantakar kasuwanci da ƙasar ta Rasha, ya ce san ba gaskiya ba ne, yana cewa hakan ba ta faru ba, ba za ta faru ba, kuma bai ci wani bashi daga Rasha ba. Da aka tambaye shi game da kutsen da ake zargin Rasha ta yi da yi wanda jami'an tattara bayanan sirri na Amurka suke zargin shugaban na Rasha da ba da umarni, Mr. Trump ya ce bai kamata a ce Putin ya aikata hakan ba. Yayin da shugaban mai jiran gado ke amincewa da rawar da Rasha ta taka game da zaben, a bangare guda kuma ya yi fatali da rahoton da aka bayyana a ranar Talata da ta wuce, mai cewa Rasha ta tattara wasu bayanan a sha game da shi kansa. Kuma jami'an kamfen ɗinsa sun haɗa baki da tawagar jami'an Rasha masu kula da bayanan sirri. Labarin duniya kuka gama ji daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wakilin sashen Hausa a Lagos, Babangida Jibrin, ya samu mana ra'ayin wasu 'yan Najeriya akan jawabin bankwana da shugaba Barack Obama na Amurka ya gabatar.
Kodayake jawabin na shugaba Obama mai barin gado ya yi shi ne ga Amurkawa, to sai dai kuma jawabin nashi ya ɗauki hankulan al'ummar ƙasashen duniya daban-daban, ce kuwa har da Najeriya, inda wasu 'yan Najeriya da na ji ra'ayinsu suka bayyana fatan alheri ga shugaba Barack Obama mai barin gado. Ga dai wasu daga cikinsu.
Obama is a time for the first time wish the black man become American president.
Ko shakka babu, Obama muna alfahari da shi, kuma shine bakan fata na farko da ya shugabanci ƙasa kamar Amurka. Abin alfahari ne, kuma na fata shugabanni musamman a Najeriya za su yi koyi da shi wajen gudanar da mulki bilhaki da gaskiya. Ina mishi fatan alheri.
Abin da zan ce ga shugaban Amurka da zai sauka yanzu, ina masa fatan alheri na farko, kuma ina mai jan hankali ga shugabanninmu na nan nan Afirka, da fatan Ubangiji Allah sa su rika koyi da shi kamar yadda ya yi din nan. Shugabanci ya shugabanci bisa gaskiya da amana, kuma ya zai sauka yanzu, kuma har yayi mai ƙasa bayani. Saboda haka ina mashi fatan alkhairi, Allah Ubangiji sa su koyi da shi.
To sai dai kuma a yayin da wasu 'yan Najeriya ke fatan shugabannin Najeriya da ma Afirka za su koyi da Obama, wasu kuwa na ganin shi kanshi shugaban ƙasar Amurka mai jiran gado, wato Donald Trump, kamata ya koyi da kyakkyawan nufi da kuma mulki na gari na shugaba Obama, ba tare da nuna bambancin jinsi ko kuma addini ba, kamar da wannan malami ke cewa.
Shugaban ƙasa kamar Amurka abin alfahari ne a ce baƙiya mulke ta, kuma alhamdulillah za mu ce tunda ba mu ga wani yaƙi da ya ƙaddamar ba, sai ma dai warwarar da yaƙi da ya ƙalubalen shugabannin Afirka a kan in mutum zai sauka ya kwashe kuɗin gwamnati, gurinsa shi ne ɗansa ya gaje shi ko surikin shi ko ƙanansa ko dai wani amminsa.
To ga shi kan shugaban mai jiran gado Donald Trump, ana zargin cewa kamar zai nuna wariya da kuma bambancin addini.
Ai, shi dama Trump a bayyane take zai nuna ƙabilanci, saboda ya faɗa a zaɓensa a lokacin da ake takara shi fa ga inda ya dosa. Don haka sai dai mu jira mu ga abin da zai nan gaba, amma dai dama muna da tunanin zai yi ƙabilanci.
Yanzu dai a inda ya rage ƙasa da kwanaki 10, shugaba Barack Obama ya mika mulki ga sabon zababben shugaban na Amurka Donald Trump. Al'ummar ƙasar Amurka da ma sauran ƙasashen duniya za su zura ido ne su ga takun sabon shugaban na Amurka Mr. Donald Trump, da kuma yadda hulɗa za ta kasance tsakanin nahiyar Afirka da kuma ƙasar ta Amurka. Babangida Jibrin, muryar Amurka daga Lagos.
Kada a mance ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Here's a little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry.
be happy. In every life we have some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Ain't got no place to lay your head. Somebody came and took your bed. Don't worry, be happy. The landlord say your rent is late. He may have to litigate. Don't worry, be happy.
Look at me, I'm happy. Don't worry, be happy. Hey, I give you my phone number. When you worry, call me. I make you happy.
Don't worry, be happy. Ain't got no cash, ain't got no style, ain't got no gal to make you smile. But don't worry, be happy. 'Cause when you worry, your face will frown, and that will bring everybody down. So don't worry, be happy. Don't worry, be happy now.
Haka ne, ga Usman Kabara zai gabatar da Nakasa.
Nakasa,
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 ba kasawa ba. Nakasa ba kasawa ba.
Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da sake haduwa wani sabon shirin na Nakasa ba kasawa ba. A wannan makon a cikin shirin Nakasa ba kasawa ba, mun samu wani bawan Allah ne wanda tun daga rayuwarsa yana dan kankani yake da wata tawaya a jikinsa, amma kuma wannan bata hana shi cimma manufa ba, domin kuwa ya samu goyen baya tun daga iyaye da ƴan uwa har zuwa matsayin da yake jagoranta wata makarantar addini wacce take da dalibai sama da dubu. Mai sauraro, sai a biyo mu a cikin shirin Nakasa ba kasawa ba, wanda ni Usman Ahmad Kabara zan gabatar.
Nakasa ba kasawa ba.
To, assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
Da wa muke magana?
Kana magana da Talhatu S. Muhammad. Wannan S din Sadiu ne manufarta.
Me malam Talha yake yi?
Ah, ni malamin makaranta ne. Ina karantar da dalibai a makarantun irin na Islamiyya da muke tare da su.
Ai, to malam Talha, ga ka cikin shirin Nakasa ba kasawa ba. Kana da Nakasa ne kai ma?
Eh, tabbas ina da Nakasa. Nakasa ta kuma shi ne rarrafe nake ba na iya tafiya a tsaye. Allah ya hukunta a kaina, to rarrafe nake yi.
Eh, to amma akan wani abu yanzu kake tafiya ko a rarrafen kake tafiya?
A'a, a kasan yanzu da yake akwai cigaba sosai, akwai abubuwa da muke amfani da su na taimakawa.
Eh.
Kaman kuna mashina, kai har motoci muna amfani da su yanzu.
Haka,
to. Ni dana da mashina, ina da mashina da yake ganin amfani da shi yanzu.
To, alhamdulillah. To, dalibai da kuke koyarwa, yawanci mutanen mu ko kuma in ce Hausa suna ganin cewa nakasashe ba shi da wata mamora, kuma ba ma inda zai mori al'umma. To, sai gashi kamar ɗaliban su ne yanzu nakasassun, shi malamin kuma nakasashe shi yana koyar da su.
Allahu akbar, gaskiya ne. Akwai masu irin wannan tunanin. Gaskiya da yawa cikin al'umma. To, amma gaskiya ni dai a yankin da nake da kuma al'ummar nake tare da su, ina ganin sun cire wannan tunanin, musamman ni dai a kaina. Dan na ba su tsali akan haka gaskiya. To, ba ni da wani abun nan na fargaba ko kuma wani kyama ko wani abu mai kama da haka. Karatu muke ga dangadan. Hasali ma tun da ni nake jagorancin makarantar, abokan aiki na lafiyayyu ne masu tafiya da shauransu, amma dai ni kadai ne jagoran nasu kuma. Na kasance da wannan kaddara daga Allah subhanahu wataala.
Daliban ku sun kai nawa?
Gaskiya za su kai 1000 da wani abu, don muna da bangarori daban-daban. akwai bangaren da ake karatun Islamiyya zalla ne karatun Islamiyya musu yanci masu sauraro su san abin da ake nufi karatun Islamiyya zalla sannan kuma muna da bangare na karatun Alkur'ani zalla kawai shi sannan kuma an kaga mu wannan muna da bangare na yin haddan shi Alkur'ani sannan kuma muna da bangarori da dama dan hatta ma cikin makarantar akwai wani bangare da muka ware na wani lokuta lokaci da al'umma suke shigowa matasa da yan mata da mamma masu aure suna koyon sana'o'i dai haka na neman rayuwa na yau da kullum to
me suna makarantar taku
wannan makarantar Madrasatul Nurul Islam Madarawa Kaduna Nigeria
haka to bari mu koma kanka kai kanka a matsayin ka na malamin dalha amma a lokacin da yake dalha ya rayuwarka ta fara
alhamdulillah ni dai an haife ni a nan anguwan sarkin musulmi nan garin Kaduna kuma ni ne yaro na shida a bagurin mahaifina kenan amma dakin mahaifiyata ni ne da na hudu to gaskiya lokacin an haife ni lafiya kalau kamar yadda samu labari daga ita mahaifiyatawa na kai shekara daya da wani abun da kusan da rage haka na fara tafiya da kafafuna wata rana irin fitowar nan ba tare da uwa ta sani ba sai na fito kofar gidan mu to kofar gidan namu akwai kwalba ta ake cewa ko kwalbet
eh kwalbati eh
yawa to sai da zo zan yunkura da tsallaka kwalbatin to sai na fada cikin wannan kwalbatin wannan shine dalili ita ce sula ita zama kaddara daga Allah subhanahu wataala na samu kaina sun yi bakin abin da za su yi na kokari na neman magani amma dai kaddara Allah ta riga ta kasance
eh
sai na samu kai na rasa kafau kuma gaskiya ka san yankin mu na Hausa idan yaro ya daga abu na farko da ake fara yi masa a tura shi makarantar allo to wallahi ni ma haka suka yi mu ina dagawa duk da wannan laruwar take tare da ni sai suka ce ba zan zo gida ko in tafi gurin karatu haka ni ba a tsare ni an ci kan yi karatu ba sai suka ce lalle in tafi makaranta sai suka tura ni Zaria to kuma Allah ya tunce ni a Zaria din akwai ita mahaifiyar mahaifiyata din kakata kenan ta bangaren mahaifiya sai na zauna a gurin ta don makarantar tana kusa da ita ne to kaga wannan ya bani daman cewa ban samu wahala na wajen neman abinci da shoran abubuwa
irin barace-barace da ake
yawa irin barace-barace da ake domin ita kakatawa akwai danta da ke tare da ita shi ke lura da ita to kusantan shi kuma ina karkashin ta ne duk abin da zai mata kawai zai mun ne kawai
ka samu kula
yawa na karatu na allo na wani ɗan shekaru to wata rana akwai babban yayanmu a nan gida Kaduna kenan a anguwar sarkin sai iyalin shi ta haihu to sai aka turo na irin suna din nan wanda na zo suna wajen 1980 ne daidai zan iya tunawa to sai shi ya ce a gaskiya zai nemi yardan iyayenmu ba zan koma Zaria ba zauna tare da shi tunda akwai makarantun allo ma a nan to shi kenan sai ya nemi yardan su kuma sai suka amince to shi lokacin ya sayi gida a nan anguwan Badarawa su suna can anguwan sarki amma shi ya kwaso ilan shi da nan anguwan Badarawa domin ya sayi gida a nan anguwan Badarawa nan kara ya rot kusa da bus stop na Badarawa din nan
sai dai mai sauraro ya nema ni na san gida
yau
la jinka
ya shi kenan sai na do ke na dawo gurin shi da zama kuma ina dawowa Allah ya taimaka a nan bayan gidan nan shi akwai makarantar allo makarantar ana ce mata makarantar malam aikashi ita a goma dara sun wannan
aikashi na taba hira da shi ma
wato wannan makarantar nan ne zai sanya ni inda bayan gidan shi ne ba ni sa da nan na tsawar karatu na allo sannan kuma in muka tashi makarantar allo sai ya sa koma can anguwan sarkin wallahi wani kan Allah malam kabara da ya da zauna haka nan ba mun tashi karatun allo da safe kafin la'asar mu dawo zai ce in koma anguwar sarki in na je anguwar sarkin sai ya haɗa ni da wani abokin shi yana irin na kaɗin nan na abin nan na injin sai ya haɗa ni na yana koya mu
ko wurin su yara mai niƙa ne lokacin
alhamdulillah ogana ne gurin niƙa malam yaro domin abokin yaya na ne
shi ba ka san ogan na girma eh ina jin ka
a takaice na ga maka barar sai da ya sai min injin niƙa ya tsora ni akai zan zo in yi karatu na allo in na tashi in je in yi nika in yamma ta yi a sa wani ya ci gaba da aikin dawo wurin karatu na allo ina da mun gidai shekara ɗaya da wani abu haka akan haka sai da ya cika san abokai da kuma irin su jigunu da shauransu ya cika ba da shawaran waya nauta kuma shiga boko da sai na ba shi shawaran cewa ina son shiga makarantar boko ya ce haka iya yi na ce insha Allah zan yi sai ce mun to shi kenan a je a sami to so da muka je sai muka yi rashin sa'a a shekaran 1981 sai ya kasance sun gama ɗaukar ɗalibai sai aka ce ina hakuri sai shekara ne zuwa sai a dawo.
Lokacin shekara ka nawa?
Ah, lokacin gaskiya na girma. Idan na ta wajen shekara 13 na ganin a lokacin.
To fa.
Ka gane? Da kor na dawo to sai nake ce mai gashi abin da ya faru sistin zai za a sani ce to gaskiya tunda ban samu shiga can bokon ba. Akwai makarantar Islamiyya. Ina so kuma shiga Islamiyya. Ina ce ya za ka hada abu guda biyu na ce a zan iya yi. Sai ce shikenan. To mun a lokacin gaskiya duk abin da nake so in dai ba ya saba ba zai bani dama zai bani ilimin sha'ani. Sai ce kun ci na Islamiyya. To sai na zo na shiga wannan Islamiyya da nake ma jagoranci. Sai na zo na shiga 1982. Ina fata an gane.
Sai
na zo na shiga Islamiyya na fara. To da shekara ta zagayo dan takaita maka labari. Sai na je na shiga boko. Ina zuwa suka ce dama sun yi alƙawari. Za ka ɗauke ni. Na fara karatu. Dan ne ta tun boko na primary school a nan Badara primary school.
Ta Kamsale.
Yawwa nan kuwa a nan dai karatuna har na gama primary school kuma sai Allah ya dake ni na gama primary school a shekara kuma wannan shekara muka gama kuma wannan Islamiyya da nake ciki ita ma babban shehin malami Sheikh Abubakar Mahmud Gumi
Allah ya ji kanshi
Allahumma amin shi yanzu shine yazo ya ba mu shahada din mu kuma ya sanya mana albarka
to da haka zan ce malam Dalha sai kuma wani makon in Allah ya kai mu zamu dasa daga inda ka tsaya in Allah mai kwa mai komai ya kai mu zamu ji yadda abin ya kasance da kai a madadin wacce ta hada mana sauti Julie Leathers Gresham sai kuma shi bakon namu na yau da duk wani wanda ya taimaka wannan shiri ya kammala Usman Ahmad Kabari ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairi mu zama lafiya
lokaci yayi da za ku saurari sharhi ko kuma rahotannin wasu jaridan kasar Ghana daga Baba Yakubu Makeri
Zan fara sharhin jaridu ne da jaridar Telegraphic wacce ta rawaito cewar shugaban Nana Akufo-Addo ya gabatar da sunaye mutane 13 da zai dada su mukamman minista a gwamnatinsa ga majalisar dokokin kasar a shekarar jiya talata don tantance su. Jaridar ta ce cikin waɗanda ya aike da sunayensu har da tsohon ministan kuɗi na zamanin tsohon shugaba Akufo ya Osafo-Mafo wanda ake ganin shine ministan kuɗin kasar da ya fice ko da yake akwai masu musun hakan shine zai zama babban ministan Ghana. Jarida ta ce ya fidda ministocin kuɗi, kiwon lafiya, ilimi, tsaro, ƙananan hukumomi da raya karkara, noma, ciniki da attorney general da sauransu. Jaridar Telegraphic ta ce shugaba Akufo-Addo ya sake aika wasu ƙarin sunaye 12 zuwa ga majalisar dokokin a jiya Laraba wanda ya kai jumlar sunaye mutanen da zai nada mukamman ministan 25. Har yau jaridar Telegraphic ta kuma rawaito hurucin babban sakataren jam'iyyar adawa ta NDC Mr. Johnson Asiedu Nketiah inda ya ce sabon shugaban kasar ya aikata wani abin kunya inda ya yi wankiyar kalmomin wasu shugabannin Amurka guda biyu da suka hada da Bill Clinton da George W. Bush na radar rantsar da shi ya kama aiki a matsayin shugaban Ghana. Jaridar Telegraphic ta ci gaba da rawaito hurucin na sakataren jam'iyyar NDC yana cewar ya kamata shugaban kasar ya gaggauta daukar mataki na fidda waɗannan kalaman daga cikin ma'ajin majalisar dokokin kasar Ghana. Jaridar ta ce Asiedu Nketiah ya ce ba hankuri da gwamnati ta yi akan wannan batu ba zai isa ba kuma ya bayyana al'ajabinsa game da jam'iyyar wacce take ikirarin cewa tana da masu ilimi da lauyoyi a cikinta amma duk da shi suka bar shugabansu ya yi wannan abu. Ita kuwa jaridar da Chronicle ta rawaito tsokaci da shugaban sashen sadarwa na jami'ar Kipkus Dr. Eric Opoku-Mensah ya yi inda ya kira ga kafofin yaɗa labarai na Ghana da baki ɗaya 'yan Ghana cewar su maida hankali akan muhimman batutuwa da shugaba Akufo-Addo ya yi wurin rantsar da shi a maimakon faɗe-faɗe akan abin da wasu suka maida shi abin ba'a. Jaridar da Chronicle ta ce a faɗar malamin jami'an a faɗin duniya ana iya a yi misali da irin waɗannan kalamai a manya-manyan jawabai ba tare da masu jawaban sun ambato asalin kalmomin ba kuma ya ce jawabin nasu za su kammala ko da ma ba su ambaci wanda ya fara amfani da kalmomin da farko ba. sai kuma jaridar Delegate wacce ta kawo kira da wasu kungiyoyin ma'aikatan kasar 12 suka yi ga shugaban kasa Nana Akufo-Addo da gaggauta dakatar da kudin sallama da tsohuwar gwamnatin NDC ta tsara don biyan jami'anta. Jaridar ta ce kungiyoyin ma'aikatan sun ce gwamnatin shugaba Muhammad ta gaza biyan su kudaden asusu da suke tarawa, don haka suke kira ga gwamnatin Akufo-Addo da ta dakatar da kudin sallaman jami'an tsohuwar gwamnatin. Jaridar Delegate ta ce kakakin kungiyoyin ma'aikatan Dr. Isaac Bampo-Addo ya ce abin da suke bukata shine a binciki wayannan kudade wanda suke ajiye a bankin tsakiya, saboda akwai kudade na asusun su da suka makale na watanni 80, kuma ya kamata a zuba kudaden a cikin bankuna da suke ajiyan kudin asusun nasu. Kuma ma'aikatan sun ce wannan na cikin batutuwa wanda za su tattauna da sabuwar gwamnati. Da wannan muka kawo karshen shirin jaridunmu na Ghana. Baba Yakubu Makiri, sashen Hausa na muryar America.
Haka da baba, waka bakin mai ita ta fi daɗi ga kaɗan daga cikin irin ra'ayin da ku masu sauraronmu kuka bari a kan faifai.
Assalamu alaikum. Da farko sunana Aminu Mishayi na garin Garbace da karamar hukuma ta Baleja ta tarayyar Najeriya. Dangane da yadda sojojin Najeriya suke samun nasara kuma ake ci gaba da samun nasara akan yan kungiyar na ta Boko Haram, ake kakkame waɗansu kuma suke miƙa kansu, hakika abu ne da ya zama wajibi a jinjinawa jami'an tsaron Najeriya gani irin wannan namijin kokai da suke yi na kakkame yan wannan kungiya a ko'ina a sashen Najeriya. Addu'a za mu ci gaba da yi musu, Allah ya ba wa jami'an tsaron Najeriya sa'a da nasara su kawo ƙarshen wannan kungiya da ma 'ya'yanta baki daya. Ta fatan Allah Ubangiji ya ba wa Najeriya zaman lafiya da kwanciyar hankali da karuwar arziki da kuma walwalar talakawan Najeriya. Amin. Na gode. Mai magana Aminu Mishayi na garin Garbace da karamar hukuma ta Baleja ta raba tare Najeriya biyar na kasar ne.
Salamu alaikum, sashen Hausa na BOA America. To kai tsaye kuna magana da Abu Yelo mai tsoho na Kebelo Kaladan na yadda ke jihar Sokoto. To yana kira, yana son in yi amfani da wannan dama in yi kira ga shugaban Gambia, tsohon shugaban ƙasa da sabo. Kamata ya ake wanda ya ci zaɓe a bashi zaɓe ne, wanda ko ya faɗi ya san ya faɗi, domin talakawan duniya ko ina ka bayyana lalle an yi zaɓe kuma kayata, ya za a sake dawowa daga baya kake wai a kai ba ka faɗi da zaɓe ba. Don haka ina kira ga talakawan Gambia da kada su nuna goyon baya ga tsohon shugaban ƙasa. A gode sashen Hausa na gidan rediyo America a sashen.
To kafin mai sallama ga takaitattun labarai.
Duk da yake a yau Alhamis ne aka shirya shugabannin kasashen Afirka za su gana da shugaban Gambia mai barin gado, amma kuma shugaban mai barin gadon ya jame yana gargadin shugabannin na kasashen waje da su daina shishigi a harkokin zaben kasar. Ya jame wanda ya mulki kasar tasa na tsawon shekaru 22 ya faɗa cikin jawabin da yi wa kasar ta kafin talabijin a ranar Talata cewa ba abin da ya damu kasashen nan masu sa baki cikin wannan batun zaben. Gwamnatin Amurka ta kakaba wa wasu jami'an ƙasar Koriya ta Arewa har su 7 takunkumi, ciki ko har da kanwan shugaban Kim Jong-un akan abin da Amurka ta kira mummunar tabi'arsu ta take haƙƙin bil'adama da kuma hanawa jama'a da ƙungiyoyi gudanar da ayyukansu cikin walwala. A ƙarshe, bil'adama ya haɗe yana kallon wata yana tunanin yawan shekarunsa. To yanzu alamu na nuna cewa wasu masana ilimin kimiyya a birnin Los Angeles na nan Amurka na buga gaban cewa sun samo amsar wannan tambaya. A wani bayani da suka wallafa a cikin wata mujallar kimiyya, masana sun kiyasta cewa suna jin shekarun wata a yanzu ya kai shekaru miliyan 4,451. Hawa kuma sun ce suna kyautar zaton cewa Allah ya halicci wata shekaru miliyan 60 bayan halittar ita duniya kanta.
Masu sauraro, abin da ya sauka kenan a shirin wannan hantsi. To amma kada a mance da la'asar idan Allah ya kai mu za ku ji sauran abokan aiki da wani sabon shirin ciki har da sai bango ya tsage, inda ministan tsaron Najeriya Brigadier General Mansur Dan Ali mai ritaya zai ci gaba da amsa tambayoyin da aka yi masa. A halin yanzu kuwa Jummai Ali ce a madadin sauran abokan aiki, nake fatar a wuni lafiya.